sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masurarro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 18 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa rikici tsakanin wasu ƙabilu biyu a yankin Bako na ƙasar Ghana ya haifar da asarar rayuka. Haka kuma za ku ji cewa hawa farashin kayayyaki a Najeriya ya haura zuwa kashi 19.6, yanayi mafi muni cikin shekaru 17. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Barme shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane da ke mutuwa daga haduran ababen hawa a Amurka ya karu da kusan kashi 7 cikin 100 a watannin ukun farkon shekarar 2022 zuwa 9,560, wanda shine adadi mafi girma na watanni ukun farko tun 2002, kamar yadda hukumar da ke kula ta bayyana jiya Laraba a cikin kiyasi na farko. Hukumar kula da kare hatsari ta kasa, wato NHTSA, ta ce mutuwa ta dalilin ababen hawa na karuwa tun lokacin da annobar cutar COVID-19 ta barke. A cikin 2021, mutuwar haduran ababen hawa a Amurka ya karu da kashi 10.5 cikin 100 zuwa 42,915, adadi mafi girma na mutane da suka mutu a hadura kan hanyoyin Amurka a cikin shekara guda tun daga 2005. Gwamnatin Biden ta bayyana karuwa adadin a matsayin babbar matsala. Mutuwar ta dalilin haduran ababen hawa ta karu bayan an cire dokokin kullan annoba, yayin da direbobi da dama suka tsunduma halaye na rashin kula. Mutuwar ababen hawa a cikin watanni ukun farkon shekarar 2022 ya karu da kashi 21 cikin 100, sama da 7,893 a daidai wannan lokaci a shekarar 2020. Jiya Laraba, ministan cikin gida ya faɗa cewa akalla mutane 26 suka mutu, yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon gobarar dajin da ta yi ɓarna a gundumomi 14 na arewacin ƙasa Algeria. Kamel Bajud ya shaidawa gidan talabijin na ƙasar cewa mutane 24 ne suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a El Tab da ke kusa da iyaka da ƙasar Tunisia, yayin da tun da farko mutane 2 suka mutu a Saitif. Hukumar kare haƙƙin fararen hula a Saitif ta ce mata 2 sun mutu, mahaifiya mai shekaru 58 da ɗiyarta 'yar shekara 31 a garin. An ga mutane na tserewa daga gidajensu a Souk Ahras da ke gabas mai nisa kusa da kan iyaka Algeria da Tunisia, yayin da gobarar ta bazu kafin a tura jirage masu saukar ungulu na kashe gobara. A wani bayani tun da farko da aka fitar, an ce mutane 4 a Souk Ahras ne suka kone kurmus, yayin da wasu 41 ke fama da matsalar numfashi, in ji hukumomi. Kafofin yaɗa labarai sun ce an kwashe mazauna yankin 350, sai dai babu wasu alƙaluma da aka bayar da adadin mutanen da suka ji rauni a gobara a wasu yankuna. Mako guda kafin wadin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ƙare a watan Janairun bara, 'yan jam'iyyar Republican 10 a majalisar wakilai sun bi sahun gaba ɗaya 'yan Democrat wajen kada ƙuri'a tsige shi saboda ta da tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a ginin Majalisar Dokokin Amurka, fiye da shekara guda da rabi bayan haka. Sannan kuma bayan kakkausar suka da aka yi ta yi wa 'yan jam'iyyar Republican da suka fito ƙarar suka yi adawa da shi, Trump ya ɗauki wani mataki na ramuwar gayya. Wani daga cikin 'yan majalisar 10 da suka kada ƙuri'a tsigewar sun zaɓi yin ritaya idan sun kammala wa'adinsu a watan Janairu mai zuwa, maimakon fuskantar 'yan takarar da Trump ke marawa baya zaɓukan fidda gwani na jam'iyyar. Bugu da ƙari, wasu 4 sun sha kaye a rikicin cikin gida da Trump ya goyi bayan waɗanda suke ƙalubalantarsa a cikin 'yan watannin nan, don haka su ma za su bar majalisar. 2 ne daga cikin 10 kawai suka rage masu neman wani wa'adin shekaru 2 da za su shiga zaben watan Nuwamba, inda za su fafata da masu ƙalubalantarsu na Democrat.
Ina tuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Ghana. inda rikici tsakanin wasu kabilu biyu a yankin Boko mai iyaka da Burkina Faso ya haifar da asarar rayuka da kuma zaman dardar. Sai dai jami'an 'yan sanda sun sha alwashin kamo duk wanda ke da hannu a rikicin. Ga Hamza Adam da ƙarin bayani.
Karar bindiga kenan yayin da ake musayin halbe-halbe tsakanin wasu kabilu biyu, manfurshi da kusasi da aka ce ba ga maciji a tsakaninsu, abinda ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai a yankin Bako na jihar Maso gabashin kasar Ghana. Rikicin baya-bayan nan ya samo asali ne a lokacin da wasu da aka ce matasan Bako ne suke kan hanyarsu zuwa gida daga wani gari Bolga. Malam Usman Apuman, daya daga cikin waɗanda sun kasira da ransu yayin harin da ya janyo rikicin baya-bayan nan, ya zanta da muryar Amurka.
Mun je Bolga ne ni kin gurin komawar mu, muka mun kusa shigan Bako, sai muka ga waransu sun zo da a daidai ta tafi, sai suka kira sunan driver na waya saya ya saya ya nike front, ke nima na bude na gudu, kuma ya bude yana gudu, muna gudu tare. Lokacin sun sa bindiga cikin lori 360 da ke tsakanin nan, sun make sure sun kashe waɗannan duka, sai mu muna gudu tukuna, suka juye suka halbe mu, ba su same mu ba. Gaba garinmu ya rikice sosai sosai a tun jiya na lokacin da wannan incident ya faru har zuwa da safin ga ana ya cire ni.
Kana cikin fargaba kai zatin kanka?
A dole ne, ai gari dai ana buga bindigogi, kuma yanda na ga kashin ga aida dole in yi fargaba.
Shi kuwa jami'in da ke wakiltar hadar limancin kasar Ghana a ofis din Sufeto General din Dakarun 'yan sandan kasar, Malam Usman Muhammad Mansur, ya bayyana cewa har ila yau dai hukumar 'yan sanda bata cafke kowa ba tukuna.
Kuma 'yan sanda ba su cafke wani ba tukuna, amma insha Allah za su yi aiki. Za ku ji labarin da iko Allah za a samu a kama waɗannan mutanen da suka yi wannan heinous crime.
Ko me yake mafita kan wannan rikicin kabilanci da yake cinyewa? Tuntubi Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana, a inda yake cewa da farko fa Ghana na hasaran zuzurucin kuɗaɗe sakamakon ɗirka Dakaru a yankin, abinda ya ce akwai damuwa matuka.
Kowane ɗan sanda ko sojan da aka kai cin shi da cin shi ya zama burden ne kan taxpayer. Ina ga wannan kuɗaɗen da ake zubarwa, ma inda an samu an ba mutane sun su hannun jari su soma wani abu kadan-kadan, ya taimaka ma garin Bako. Kai shi mun roki dattawa da sarakai da maluma da matasan wurin da shi gi
Sheikh Washek Salam Hassan, mamba a majalisar tsaro na kasar Ghana, ya bayyana cewa gwamnatin Ghana fa dai na yin nata iya kokari.
Gwamnati ta yi kokarinta, kuma kowane lokaci akwai jami'an tsaro daga wurin, saboda a kiyaye rayukan mutane da amanan mutane. Peace Council an yi tafiya daban-daban zuwa ga Bako. Sarakai duka daga Bako ne, na yir ne duka, kowane na son a samu kwanciyar hankali daga Bako. To amma menene sababi ba a samun kwanciyar hankali? Shine mutanen gefe-gefe, abinda ya tashi daga jiya, report da muke da shi yau, mutane da suka mutu ba hudu ba, yanzu bakwai, mutane bakwai suka mutu yanzu haka. Shi yasa Peace Council tana cikin kokarinta. His Excellency Nana Addo ya yi magana, in ba an samu kwanciyar hankali ba, bai yiwuwa mutanen Bako su samu ci gaba.
Rikicin kabilanci na daga cikin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya bisa kokarin da gwamnati ke yi wajen samar da ci gaba, musamman a yankin jihar Maso gabashin kasar, abinda ya sanadiyar ficewan jama'a da dama a yankin.
Tunana Hafiz Zango nake daga Bako. Wallahi masuwa ya kawo ni kumashi da farmi da fargaba da tashin hankali ya kawo ni kumashi.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Jalaraba, babbar kwamishinar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta yi kira ga gwamnatin Bangladesh da ta kafa bincike mai zaman kansa da gaskiya kan zarge-zargen ɓacewar da aka yi, kisan gilla da azabtarwa. A taron manema labarai da ta kammala ziyararta ta kwanaki huɗu a Bangladesh, Michelle Bachelet ta kuma buƙaci gwamnatin ƙasar ta Kudancin Asiya da ta amince da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta kare dukkan mutane daga tilastawa ɓacewa. Ta ce Bangladesh tana cikin dukkanin muhimman yarjejeniyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ƙara da cewa akwai ci gaba da zarge-zargen ɓacewar lokaci mai tsawo da kuma na dogon lokaci da damuwa game da rashin bin ƙa'ida da tsare-tsaren shari'a. Bachelet ta ce gayyatar ƙungiyar ma'aikata ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan tilastawa ɓacewa don zuwa Bangladesh zai nuna himma don magance wannan batu. Jiya Laraba, hukumomin Taliban da majiyoyin asibiti sun ce wani ban mai ƙarfi ya tashi a wani masallaci da ke Kabul, babban birnin ƙasar, a lokacin sallar magariba, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama. mai magana da yawun ƴan sandan birnin Khalid Zardan ya ce da BOA cewa akwai asarar rayuka amma ba zai yi ƙarin bayani ba. Ya ƙara da cewa tawagar masu bincike da leƙen asiri sun isa wurin da fashewar ta faru kuma ana ci gaba da gudanar da bincike. Majiyoyi da dama sun ba da rahoton cewa akalla masu ibada 20 suka mutu, wasu da dama suka ji rauni a wani harin ƙunar bakin wake. An bayyana cewa Mulbi Amir Muhammad Kabuli, sanannen malamin Islama kuma mai wa'azi a Afghanistan, yana cikin waɗanda suka mutu. An ambato wani ganau da jami'an 'yan sanda suna tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na Associated Press mutuwar akalla mutane 10 ciki har da Kabuli. Taliban ba su ce komai ba game da asarar rayuka.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan bayanan hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar da ke nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar ya ƙaru zuwa kashi 19.64 cikin 100, lamarin da ke zama mafi girma da muni da aka taɓa samu a ƙasar tun shekarar 2005, wato shekaru 17 da suka gabata. Ƙwararru sun bayyana tasirin hakan zai haifar ga 'yan ƙasa, musamman talakawa. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Shamsiyya Hamza Ibrahim.
Wannan ne na nuni da cewa matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fuskanta ya dade muni la'akari da canjin da aka samu na hauhawar farashin kayayyaki, musamman na masarufi, wanda suka rabanya na shekarun baya da suka gabata. An samu ƙari a hauhawar farashin kayayyakin abinci daga kashi 20.60 cikin 100 a watan Yuni zuwa kashi 22.2 a watan Yuli, wanda ake ganin ya samo asali ne sakamakon hauhawar farashin biredi da hatsi da sauran kayayyakin abinci. Abubakar Muhammad, wani magidanci ne da ya kwatanta munin lamarin.
Wannan inflation da ake magana akai gaskiya ne, babu ƙarya, kowa ka ya sarra dadin da muke ciki, mun san wahalan da muke ciki. Sai ka samu da ƙarne wanda zaka iya ci da iyalinka, kila ma ba zaka iya yin su uku a rana ba abinci, sannan ka je kasuwan nan ne zaka ga tashin hankali. Abinda 10,000 zai saya maka da ka je ka lallaba, 30,000 ba zai saya ma ba yanzu. Abin ya wuce duk yadda ake tunani, kuma duk wanda yake ji na yanzu haka ya san radadin nan kowa na jin ta a ciki. Sai dai kawai mu ce Allah ya kawo mana saukin wannan lamari.
Alƙalamin farashin kayayyakin masarufi na hukumar ƙididdiga ta Najeriya dai a watan Yulin shekarar 2022 da muke ciki yayi nuni da cewa an samu ƙaruwa na kashi 18.17 cikin 100, wato sama da kashi 18.62 cikin 100 da aka samu a watan Yuli na shekarar. Lamarin da ke nuni da cewa an samu sauyin farashi a ayyuka da kayayyaki da mutane ke amfani da su na yau da kullum. Batun da masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Dr. Isa Abdullahi yace hakan ba karamin shafar tattalin arzikin kasar zai yi ba.
Wannan irin abubuwa sun zamanto alakakai wa tattalin arziki, kuma abinda ake gudu shine zai zamanto ba za a iya tsare-tsare na kasa ba, kuma ba za a iya tabbatar da yau abinda ake kira focus, me mutum yake ganin zai iya sayarwa in ya sarrafa, kuma idan ya siyar zuwa lokaci shekara guda nawa zai ci riba akan wannan. To ba zai iya sanin ma zai iya cin riban ko ba zai ci ba, tunda farashin abubuwa kullun karuwa suke yi. Bai san in yanzu yayi abu ko zuwa anjima farashin abin da yake yin aiki da shi ya karu ba, to kenan ba za a iya tsare-tsare ba na tattalin arziki, ba za a iya kuma daidaita abubuwa da yau da kullun ko a gida mutum yake, mai musamman wanda suke daukan albashi, wanda dama 100,000 yake kai shi wata, to ba zai iya kai shi watan ba, dole kenan sai dai ya rage wani abin da yake amfani da shi a gida.
A nashi bangaren mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a kasar Hassan Saudauna cewa dole al'umma su yi wa kasar adalci, domin hauhawar farashin kayayyaki ya shafi kasashe da dama a fadin duniya.
Duk duniya yanzu abinda ake shiga shine faduwa da tattalin arziki na kowace kasashe. A Afirka kasashe 26 sun riga sun shiga yanayin lahaula walakoti na talauci, amma ina ga miki dole ne mutane sun zama ɗan kishin kasa, sun zama sun san inda aka kwan, sun zama inda aka tashi. Yanzu idan kika tafi London kije ki bincike, zaki gane a gidajen majami'u wato choci-choci da irin su America ake rabawa mutane abinci saboda tsananin irin rashin da ake fama da shi fuskanta a cikin wa'i waɗannan kasashen domin talauci ya yi ma mutane katutu, amma wannan duk ba zai hana mu fito mu cewa ita gwamnatin tarayya ta masa kaimi da irin kamfanukan da suke ganin cewa an taimakawa al'ummar Najeriya wurin ganin an fita cikin wannan halin.
Rahoton da ya bayyana cewa an samu ƙari mai yawa a farashin kuɗin siyan iskar gas, man fetur da diesel, da jigilan fasinjojin jiragen sama, tufafi da dai sauransu. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Gadai maganar ta zo.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka, anan birnin Washington DC, agogon mu na cewa karfe 3 da kusan minti 17 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya samu bakuncin Madam Ado Zainabu Abdallah, daraktar wata makarantar firamare da ke birnin Kwanni a jamhuriyar Niger, wacce ta tsinci kanta cikin halin tawaya a lokacin da take yar kankanuwa sakamakon rashin lafiya. Wannan yar talika da ke matsayin abun koyi a yau ta tashi da gurin yin ilimin zamani don kaucewa shiga halin da nakasassu da dama ke ciki a ƙasashe masu tasowa irin namu. Kamar yadda za a ji a kashi na farko na hirarsu da wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako.
Alhamdulillah, ni dai ina karama, ina da shekara 4. Ciwon ga zai same ni lokacin nan, kuma ciwon ga ba a yi tsammani ba, polio ne, tunda kai yana cikin tukunya. Shi babana soji ne, lokacin da ana ce musu garda sarki. Allah, to shi mission yake tahiya, sai bar ni tare da mamata. Sai a ce mama ta ciwo na iska ne, ta yi tabiyan malumai, ta yi tabiyan bokaye wajen bidan lahiya, Allah bai sa a kai nasara ba. Shi ma babana da ya komo sai ya bi haka nan. Daga baya sai aka ce a kawo ni hospital national na Niamey. An ka kawo ni tare da Nasaru, sun ka ce mini wanga ciwo ba na iska ne ba, sunan shi polio, sun ka faɗa ma uwayena. Sai suka ci gaba da yi mini magani. Allura uku a kafafu na, kowane kafa allura uku ake mata. Sai da anka samu wata uku ana yi mini aikin nan. Ana tsakayi sai anka tara babana daga Yamai, sai anka maida shi da magaranta kaya. To bisa fannin aiki kuma bai iya barin uwata nan ta zauna, sai kwashe mu mun kai da magaranta kaya gaba ɗaya. Daga nan sai aka yi interrupt din
anka bar wannan
magunguna na Nasaru, insha Allah. Daga can da magaranta kaya sai samu wani basharihi. Basharihin ga yace shi ya iya sani in yi tahiya in Allah ya so. Sai kama yana ta roƙon Allah, yana ta roƙon Allah. Shi dai kahin sati yake kewayewa, da ba ni iya tashiwa, amma kahin sati yake kewayewa da ikon Allah sai gani. yace a bani sanda, an ka bani sanda kawai sai na tashi tsaye. Daga nan dada sai na fara tahiya. Tahiyar da nake yi ma kafa guda lahiyar talimi guda ce ba tar lahiya, hannun duk lahiyar salau.
To daga nan ya akai har zuwa irin lokacin da yalla an kasa ki makaranta, tunda ana cikin wannan yanayi yalla ana tunanin ya za a yi a saki boko ko barin ki za a yi gida ya abin ya hor.
To alhamdulillah ni dai wurin nan sai in ce na gode ma Allah kuma na gode ma ubana Allah ya saka mishi da alheri. Dan shi ya ce cikin ɗiyan shi duka ya hiji da ni cikin ɗiyan shi duka, dan saboda ina da ragowar ga sai sa ni lakwal. Da ya sa ni lakwal kuma ni ragowar nan ba ta sa ni ba in ce ba ni zuwa. Tahiya nake lakwal, yaran lakwal suna ce mini gurguwa, waɗansu ce mini lagurges. Haka nan dai ina tahiya kuma da Allah ya bani iko na samu ilimi dai ina ci gaba cikin karatu. Kuma babana yana kula.
Ya yanayin rayuwa ya kasance tare da sauran ɗalibai ko kuma irin kallon da su kankansu mushanni ko maza ne ko mata ke miki a cikin karatu?
To wajen madanni kai bani da matsala, tunda dai da na shiga lakwal ma da ilimi na. Shi ko yau mushe na son mutum mai ilimi, kuma duk da hakanan suna kokarin su ga na ci gaba ciki, suna bani kuzari sosai. Radda ban yi karatu ba sai an hada ma ubana, kuma ubana da kanshi ba mu kwana ne sai ya rike min lesson na iya, sa'annan mu kwanta. Ban yi wani jinkiri ba wajen karatu alhamdulillah. Salman wajen wari ana wasa haka, wata rana sai a ce maka gurgu, me ni bai taba bata min da rayuwa ba. Tunda na san da ko kaka ne hannuna yana hidda ne, ko wajen hada ne kana hidda naka na suya ina hidda na gashi kawai. Kuma in sun ka cika da cewa gurmun ya sai in ce to Allah ne dai ya san kofar gidan kowa, haka ne nake gama su da shi.
To kina cikin wannan karatu yalla ko akwai wani kalubale da ke huskanta, wata kila a ce bari a ɗebe ki ko a yi miki aure ko wani, yalla ba a samu irin wannan matsala ba?
To ni dai gaskiya tunda na fara karatu dama zancen army bai kawo ga kaina ba, kawai karatu na nasa gaba na ce in samu diploma dina in samu inda zan ci da kaina. Kuma babana ya bani goyon baya, ni da na fara samarci ma bayan na samu diploma dina ne. Dan ko na samari sun ce za su zo garin sai in ce kai dama dan ku yaudare ni ne, kun ganni gurguwa ku yaudare ni in so sai ku tahiye ku, ni ko ban yarda da haka nan. Wanda yake suna da army ya hito, wanda bai suna ya shafa min lahiya, hakan gani rayuwa ta ne. Ni dai ban yi samarci ba irin wannan wanda za a ci samari da ƴan mata, ban yi shi ba. Dan saboda ina da kishin zuci in samu abun hannuna kai in yi bara.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za a je ci gaban wannan tattaunawa. A madadin Madam Ado Zainabu Abdallah, daraktar makarantar firamare a birnin Kwanni, da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako, ni Sulai Bumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma lokaci ne da Rowan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Jaridar Daily Dispatch ga mu soma sharhin jaridar nan yau. Gabaran mu shine da'iman musulmi ya zama mataimakin shugaban kasa. Jaridar ta ce daraktan ayyuka na Alan Kojitir Mantan Hobson Adoye ya bayyana cewa dabarar NPP ko yaushe shine iyakan musulmi ya zama mataimakin shugaban kasa. Ya bayyana haka ne yayin da yake kare jawabin sa akan al'adan jam'iyyar a wurin campaign din tafiyar motsa jiki na Alan Tirmanti. Game da abin da Hobson Adoye ya ce ne dabarar da NPP amfani da shi ko yaushe shine Krista ya zama shugaban kasa, musulmi ya zama mataimakin shugaban kasa. Wannan jawabin ya jawo suka daga mambobin jam'iyyar. Har yau dai a jaridar ta Daily Dispatch akwai wannan labarin. Justin Kodwa Frampton ya kore Hobson Adoye daga magoya bayansa. Jaridar ta ce babban magatakardan jam'iyyar NPP mai mulki Justin Kodwa Frampton ya kore Hobson Adoye daga tawagar magoya bayansa saboda mummunan kurucin da ya yi wadda zai iya shafan zama lafiya da haɗin kai da jam'iyyar ke da shi. Ina sane da matsayin tattalin arziki, in ji shugaba Akufo Addo, kuma wannan shine labari da Publisher ya ruwaito jaridar ta ce Nana Akufo-Addo ya ce yana sani sarai da irin matsayi da ɗiyan Ghana ke ciki kuma yana aiki tukur don ya fitar da su daga wannan matsayin tattalin arziki abubuwa ko kaɗan ba su inda muke so su kasance inda zancen tattalin arziki ake yi na sani sarai mawuyacin lokaci muke a ciki ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito hukumar daidaita kuɗin ababen kyautata rayuwa PURC ta ƙara kuɗin wuta da kashi 27.15 kuɗin ruwa da kashi 21.52 somi daga ɗaya ga watan Satumba haka kuma Commission ta bada amincewar ta akan kuɗin gas wadda yayi CD 44.0 Dr. Ishmael Aka Secretary Zartarwan PURC yayi bayani cewar ra'ayin gabatar da wannan kuɗin na ababen kyautata rayuwa daga shekara ta 2022 zuwa 25 wani abu ne da aka yi nazari akai tare da kwakkwaran muhawara da tuban juna da na leka babban jaridar kasar Ghana ko The Daily Graphic wannan labarin ne ya fi daukar ido mamban majalisa na mazabar da mai kwaban yasara Juwa Safo ta ce sauke ta a matsayin ministan jinsi yara da kare halin rayuwa zai ba ta isasshen lokaci ta yi wa mazabar ta aiki sosai mambar ta mazabar da mai kwaban yadai shugaba Akufo-Addo ya sallame ta ranar 28 ga watan Yuli shekara 2022 a dalilin kin zuwa aiki a ma'aikatar tata na lokaci mai tsawo sai kuma jaridar The Herald wacce ta ruwaito cewar kungiyar 'yan tiredar Ghana guta a takaici za ta yi zanga-zanga akan tsadan yin kasuwanci tana mai kira a sake nazari wa sassauci da ake wa baki jaridar ta ce kungiyar ta 'yan tiredar Ghana ta daga murya wurin kira ga gwamnati ta dakatar da rangwamen haraji da ake baiwa 'yan kasuwa da kamfanoni na baki a nan Ghana kakakin kungiyar ta guta Joseph Paddy ya nuna cewar bacci danna harkokin cikin gida na kasuwanci wannan haraji da aka keɓance musu ana yin abin ganin dama da shi yayin da kasar ke hasaran haraji din da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Radwan Allah don kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Mutane da ke mutuwa daga haduran ababen hawa a Amurka ya karu da kusan kashi 7 cikin 100 a watannin ukun farkon shekarar 2022 zuwa 9,560 wanda shine adadi mafi girma na watanni ukun farko tun 2002 kamar yadda hukumar da ke kula ta bayyana jiya Laraba a cikin kiyasi na farko hukumar kula da kare hatsari ta kasa wato NHTSA ta ce mutuwa ta dalilin ababen hawa na karuwa tun lokacin da annoba cutar COVID-19 ta barke a cikin 2021. Jiya Laraba, ministan cikin gida ya faɗa cewa akalla mutane 26 suka mutu, yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon gobarar dajin da ta yi ɓarna a gundumomi 14 na arewacin ƙasa Algeria. Kamel Bajud ya shaidawa a gidan talabijin na ƙasar cewa mutane 24 ne suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a El-Tab da ke kusa da iyaka da ƙasar Tunisia. Yayin da tun da farko mutane 2 suka mutu a Saitir. Mako guda kafin wadin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kare a watan Janairun bara, 'yan jam'iyyar Republican 10 a majalisar wakilai sun bi sahun gaba ɗaya 'yan Democrat wajen kada ƙuri'a tsige shi saboda ta da tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a ginin majalisar dokokin Amurka fiye da shekara guda da rabi bayan haka. Sannan kuma bayan kakkausar suka da aka yi ta yi wa 'yan jam'iyyar Republican da suka fito karar suka yi adawa da shi, Trump ya ɗauki wani mataki na ramuwar gayya. Jiya Laraba, hukumomin Taliban da majiyoyin asibiti sun ce wani ban mai ƙarfi ya tashi a wani masallaci da ke Kabul babban birnin ƙasar a lokacin sallar magariba, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama. Mai magana da yawun 'yan sandan birnin Khalid Zardan ya ce da BOA cewa akwai asarar rayuka amma ba zai yi ƙarin bayani ba. Ya ƙara da cewa tawagar masu bincike da leƙen asiri sun isa wurin da fashewar ta faru kuma ana ci gaba da gudanar da bincike.
To madalla, masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo sirga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin.
kamar koda yaushe za a zuwa shafinmu na yanar gizo don sake jin wannan shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfilin Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar, nake cewa salamu alaikum.